This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Parents Day Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokai aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Litinin 10 ga watan Yuli shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji fashin baki kan albashin da ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar kwadugo da kuma gwamnonin jihohi su tsaya a kai.
Ake to ba za a ƙara kotunsu ba, amma farashin kaya za su koma kamar zamanin janatin Goodluck misali. Duk mutane za su yi da oke ka a ƙara kotunsu amma a koma na farashin, saboda 30,000 ɗin za ta sai maka wato abinda a wancan lokacin za ta sai maka abinda 100,000 ba za ta sai maka yanzu ba.
Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim kwari ke gabatarwa, inda yau shirin zai duba batun mummunan tasirin dambarwar diplomasiyya tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin akan 'yan kasuwar Ghana da ke kasuwancin albasa daga Nijar. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayinku kan fa'idar rage farashin kayayyaki a Najeriya yayin tattaunawa kan ƙarin albashi. Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan ga Aisha Ma'az da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Wata mummunar arangama da ta auku tsakanin wasu kabilu biyu a ƙarshen mako a yankin tsakiyar ƙasar Somalia ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 50, kamar yadda mazauna yankin da jami'an lafiya suka sanar da muryar Amurka yau Litinin. Sannan sun ce wasu mutum 155 sun jikkata a rikicin da ya kaure a gundumar Galgudud, daura da kan iyakar Somalia da Habasha. Fadan ya kaure tsakanin kabilar Dir da kabilar Marihan a ranar Asabar a wasu garuruwa a ƙauyukan da ke tsakanin yankin Abudwak da Herali a kan filin kiwo da magudanan ruwa, a cewar Faisal Abdullahi Khairi, wani kwamishana kuma mazaunin Herali. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayarta ga dangadan a Ukraine, Kremlin ta fara zaluntar manema labarai na cikin gida da na wasu kasashe, wanda ya kunshi tsorata su, yi musu barazana, korarsu da kuma kama su, bayan kwashe shekaru 12 a matsayin wakilin jaridar kasar Spaniya El Mundo a Rasha. Javier Colas ya koma Madrid. Javier shi ne wakilin kafar yada labaran kasar waje na bayan nan da gwamnatin Rasha ta kora daga kasar, yana mai cewa
hemos estado bajo sanciones, es decir, nosotros hemos tenido.
He says foreign journalists have been under sanctions.
Wakilin muryar Amurka kenan yake fassara kalaman Javier, ya ce wakilan kasashen waje sun kasance cikin takura. Mun dade ana ba mu bizar wata uku kacal sabanin ta shekara daya kamar yadda aka saba a baya. Sunana a ya kasance cikin jerin mutanen da ake sa ido a kansu waɗanda ba a sabunta musu bizar su ba, sannan ba zan iya ci gaba da zama a jamhuriyar Tarasha ba kuma. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya buƙaci shugabannin yankin gabas da tsakiya su matsawa Hamas ta amince da sharuɗan da aka gindaya mata don ganin an tsagaita buɗe wuta a Gaza. Blinken ya ce yanzu Hamas ce kawai ta zama daban ta wajen kin amincewa da sharuɗan yarjejeniyar da tuni Isra'ila ta amince da ita. Abin da ya fi dacewa a yi don gudun kada a sake samun fararen hular da rikicin ya ritsa da su shi ne ciyar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar gaba. A tabbata Hamas ta amince da ita. Wannan shi ne kawai abin da za a yi. Abin da Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan a Cairo. Kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai matukar tasiri ta yi gargaɗin maidawa Koriya ta Kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da loudspeaker da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakaninsu. idan ROK ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta na tunziramu akan iyaka, babu shakka za ta fuskanci sabon martanin DPRK a cewar Kim Yo Jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya Lahadi ta kafar yada labaran gwamnati KCNA tana mai amfani da sunayen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa na asali. Koriya ta Kudu ta sake dawo da amfani da kutun magana tana yi wa Koriya ta Arewa habaici da wato habaici jiya Lahadi a cewar sojojinta, biyo bayan wani gargadin da ta yi tana bayyana niyyarta na yin hakan har idan Pyongyang ta ci gaba da jibge balambalan cike da juji a Koriya ta Kudu. A ƙarshe, jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin Turai jiya Lahadi, wanda hakan ke ƙara jefa ayar tambaya akan makomar alƙiblar Turai a siyasance. Ƙuri'ar jin ra'ayin masu kada ƙuri'a ta nuna cewa jam'iyyu masu sassauci da mai ra'ayin jama'a za su ci gaba da yin rinjaye a majalisar mai kujeru 720 a majalisa, sai dai kuma za su rasa kujeru wajen 28. Marine Le Pen, yar jam'iyya masu ra'ayin riƙau, ta doke shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Idan jam'iyyar Pen ta yi nasara mafi rinjaye a majalisa, za ta ɗauke wa Macron iko akan al'amuran cikin gida.
Aisha Ma'az aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. Yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da gwamnatiyar kungiyoyin kwadago da kuma gwamnatin jihohi kan albashi mafi karanci, mun tuntubi masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Farfesa Muhammad Ibrahim Amin, kan albashin da ya kamata dukkanin bangarorin uku su tsaya a kai, sai ya ce.
To, da farko dai Malam Kalmasi, abin da ya kamata mu fahimta shi ne, ita gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta a bangare ɗaya. A ɗaya bangaren kuma su ‘yan ƙungiyar kwadugo su kuma suna kallon abin da wato mafi ƙarancin albashin nan zai iya samar wa mutum. Aƙalla ci da sha, sutura da muhalli. Don yanzu talakan Najeriya ba ma yana maganar wani abu da ya wuce waɗannan ukun ba ne. Abinda mutum zai ci, inda zai dan samu ya kwanta, ko na haya, ko wanda zai iya samun kansa da kuma tufafin da zai saka. To amma su kuma ɓangaren gwamnoni koyaushe ban san me yasa ba, amma koyaushe su ne babban matsalar Najeriya. Za ka ga su sun fi damuwa akan ayyuka na siyasa wanda za a ce sun yi a faɗa a jarida da sauransu. A yanzu halin da ake ciki, misali na matsin tattalin arziki da ake ciki a ƙasa, amma za ka ga suna wasu ayyuka na babu gaira babu dalili, gina gadoji, kai yara ƙasashen waje da sunan scholarship da sauransu. Tare da cewa kuma akwai matsaloli a cikin gida, shi kansa harkokin ilimin da ƙananan cutuka da kuma matsaloli na ma'aikata wanda ya kamata a tsaya kula da su. Duk da cewa mun yadda da akwai matsaloli na ma'aikata sun yi wa jihohi yawa.
To prof, don haka kana ganin tunda ke tsadar rayuwa tun da farko ta janyo wannan buƙatar ƙara albashi, kana ganin idan gwamnati ta ɗau matakan rage tsadar kaya a kasuwanni da dai sauransu, kana ganin za a iya rage giɓin da ke tsakanin waɗannan ɓangarori uku, wato da gwamnatin tarayya da gwamnoni da ƙungiyar kwadago?
Ai, maganar shi ne wato purchasing power. Idan misali Malam Kalmasi, za ka ba wa mutum 10,000. 10,000 nan watakila za ta ishe shi ne ya ci abinci a kwana uku. To sai kuma ka ce maimakon ka ba shi 10,000 za ka ba shi 5,000. Amma za ka rage kudin abincin nan misali na kwana 7 ya zama shi ne 5,000 ɗin nan. So ya fi son 5,000 ɗin nan da 10,000 da za ka ba shi. Ai, ba yawan kudin ne muhimmi ba, but abin da za a siya shi ne muhimmi. Yanzu bisa ga misali.
Kenan prof, kana ganin idan gwamnati ta ɗau matakan rage tsadar kayayyaki a kasuwa zai taimaka gaya wajen rage giɓin da ke tsakanin ɓangarorin uku kenan?
Sosai 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 kuwa sosai. Ai, da a ce gwamnati ma za ta, duk da dai ta fara ɗaukan matakai tun da yanzu kaga ta ce ta akan kamfanoni masu saida kayayyakin masarufi. So amma ta ce VAT kuma kaga to da za ki gaba da daukan waɗannan matakan ta inda farashin kayayyakin za su sauka. So wata kila kaga buƙatar ƙarin albashin ta ragu mafi kagaya. Bisa ga misali ba zan baka misali da kowa zai iya fahimta. 30,000 dinan da yake shine mafi ƙarancin albashi yanzu. Misali sai a ce to ba za a ƙara kosisi ba amma farashin kaya za su koma kamar zamanin Janatan Goodluck misali. Duk mutane za su yi da okay ka a ƙara kosisi amma a koma na farashin saboda 30,000 din za ta sai maka wato abinda a wancan lokacin za ta sai maka abinda 100,000 ba za ta sai maka a yanzu ba.
Farfesa Eman Amin kenan wani masanin tattalin arziki a Najeriya a hirarsa da Ibrahim Kalmasi Garba. Akan wannan batu na fa'idar rage farashin kayayyaki yayin tattaunawa kan ƙarin albashi a Najeriya, za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku a anjima. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu masu tafiya mu je mu doko, mun je ba mu zo mun ji dade ba, manomi kuma ba za su ji dade ba. Alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa 4,500 ya zan wani abu daban kuma.
Abin yayi kamari zai shafi talakawa wanda su ba su san hawa ba su san sauka ba. Yanzu maganan da nake yi fara wannan abin inda price albasa bai kamata ya kai ba dai ya kai wannan wuri.
Mummunan tasirin dambarwar diplomasiya tsakanin jamhuriyar Niger da takwarata jamhuriyar Benin akan yan kasuwar Ghana da ke hada-hadar cinikayyar albasa daga Niger din shine batun mu na yau. A dakace mu.
Kina barci da gaba da fita. Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta. Akanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta.
Madalla, masaurare dambarwar diplomasiya na ƙara taɓarɓara alaƙa tsakanin ƙasar Nijar da jamhuriyar Benin, musamman lamuran da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyaki. Bayan da ECOWAS ta janye takunkumi kan Nijar, sai kasar Benin ta buɗe iyakarta da Nijar ɗin, amma sai ita jamhuriyar Nijar ɗin ta ki buɗe ta bodar saboda abin da ta kira dalilai na tsaro. A gefe ɗaya kuma kasar China da Nijar ɗin na da yarjejeniyar safarar mai daga jamhuriyar ta Nijar zuwa can China ta hanyar jirgin ruwa da zai rinka sauka daga tekun Benin. Dalilin haka ne China ta gina bututun mai tun daga jamhuriyar ta Nijar ya ratsa ta cikin jamhuriyar Benin zuwa gabar teku. To amma da yake jamhuriyar Nijar ta ki ta bude iyakarta, sai Benin ta toshe bututun man tana mai cewa ba za ta lamince jamhuriyar ta Nijar ta yi amfani da kasarta da tekunta ba wajen safarar mai zuwa China, muddin jamhuriyar ta Nijar ba ta bude bodar ta ba. Wannan al'amari dai na haifar da tseko ga kasuwancin albasa a Ghana, kuma ya sanya farashin albasar na ƙara hauhawa a can ƙasar. Kashi 70% dai na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safarar ta ne daga jamhuriyar Niger. A halin yanzu dai manyan motocin dakon kaya na Ghana da wasu ƙasashe makwabta da dama makare da albasa daga Niger na can kan bodar tsamiya, wato kan iyakar Benin da Nigeria, hanyar da suke bi yanzu a sanadiyar rufe iyakar ƙasar Benin da jamhuriyar Niger. Abokin aiki Idris Abdallah Bako ya bibi wannan lamari kuma ya hada mana rahoto kan mummunan tasirin da wannan dambarwar diplomasiya ke yi akan ƴan kasuwar Ghana da kuma manoma da ke noma albasa a jamhuriyar Niger.
Dillalai da masu jigilar albasa daga Niger zuwa Ghana na kokawa kan yadda ake rike motocinsu dauke da albasa ɗaya daga cikin iyakar Benin da Nigeria. Hakan ya sa suna asara da yawa kuma ya sa tsadar albasa na ƙara hauhawa a Ghana. Gabanin juyin mulki da aka yi a Niger, motocin albasar na bi ta iyakar Benin da Niger ne, amma sabili da tsamin diplomasiya tsakanin kasashen biyu yasa suke bi ta cikin Najeriya sai su bullo ta wannan iyaka ta tsamiya sannan su shigo ta arewacin Ghana, kamar yadda Alhaji Hussein Ali wanda aka fi sani da ECOWAS shugaban kasuwar albasa da ke Dominacy a yankin Accra ya ce.
A farko muka biyo da kaya muna zo mu bi Niger mu bi doso zo mu bi kaya mu shiga Benin. To yanzu a dalili Niger da Benin su yake tsakanin Syria ba wannan hanya iko ta like. To yanzu ko ka doka kaya da Niger hanyar da zaka yi ka bi sai ka bi har Sokoto, in ka bi Sokoto har ka zo ka bi Jega, daga Jega sai ka zo ka bi Benin, in ka bi Benin ka zo ka bi Togo sannan ka samu ka sallaka ka Ghana.
Alhaji Hussein ya kara da cewa
mu masu tafiya mu je mu doko, mun je ba mu zo mun ji dadi ba, manomi kuma ba za su ji dadi ba, su kuma suna noma suna kiran mu mu zo mu doka su mu ji dadi, kasi nan dai bai yi ba. In ka je ka doka kafin ka zo, alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar, ya zan wani abu daban kuma, da manya da shugabannin kasa da kasa da Niger da Benin da Nigeria, don Allah su taimake mu mu masu tafiya mu doko kaya ga manomi mu samu jin dadi, manomi kuma su ma su samu jin dadi. Manyan Ghana muna neman taimakon su, da yanzu albasa 800 muke sai da kwanan ga, saboda an tare motocin ga kwana uku kawai, tare wanda aka yi kwana uku zuwa biyar ga albasa 1005 aka yi sayarwa.
Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar dillalan albasa na Ghana Al-Umar wanda aka fi sani da Alfari yayi kira ga hukumomin kasashen Benin da Niger da ma na Ghana da su taimaka a samu sulhu.
Shugabannin mu na tsakanin Niger da Benin mu ya kamata su tuna mu talakawan su ne, to kuwa ya kamata su tausaya muna, haka mu kuma ya kamata mu girmama musu. Akan haka muke roƙo gare su su taimaka. Bambancin da ke tsakanin Niger da Benin, abinda ya haɗa su ya fi abinda ke son ya raba su, don abinda ke son ya raba bai taka kara ya karya ba. Da kuma har yau shugabanninmu na nan ƙasarmu na Ghana su kuma ya kamata su sa baki cikin abinda ke tafiya, domin in abin ya yi ƙamari zai shafi talakawan da su ba su san hawa ba su san sauka ba. Yanzu maganan gada nake yi, fara wannan abin inda price albasa bai kamata ya kai ba, ɗaya ya kai wannan wuri.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasa.
A gefen wani taron addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'umman Niger wanda sarkin buzaye na yankin Accra Sarki Hussein Adamu Wala mai lakabi na Madina ya shirya, ya ƙara muryarsa da samun jituwa tsakanin ƙasashen yadda za a samu gudanar da kasuwanci ba da matsala ba.
Aikin mutanenmu da ke nan ƙasan Ghana, kamar aikin albas, masu aikin timbanana, masu aikin gishiri, masu aikin itace, masu aikin ada abinci da sauransu, ya affect da dama kuma ya affect economy Ghana in a way. Sai samu da saboda shi muka tara wanga taro, saboda a zo mu sa roƙo mun ba mu da abin da za mu offer Nigeria. Tunis addu'a shi ne makamin musulmi, shi sa addu'an mu zai sa kila sakiya ya zo, kila kuma fahimta between Niger su samu hadin kai da zai kawo saura da kuma Benin da sauran gari, shi ne damuwanmu.
Na yi ƙoƙarin ji ta bakin wani jami'i daga ma'aikatar cinikayya da masana'antu akan wannan batu, amma ta ci tura. Sai dai tsohon jakadan Ghana a ƙasar Masar kuma mai sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, ambasada Laftanar Kanar Umaru Sanda Ahmad, a hira da na yi da shi ta wayar tarho, ya ba da shawara kamar haka.
Kamata diplomas ya wuce kuma kowa sai ya so ya shiga hannun EU su tanka. Gwamnatin Ghana ce da ta bi bayan kofa ta ne ta ba da yin hankuri.
Ambasada Umar Sanda ya ce dambarwar diflomasiya tsakanin Niger da Benin ya wuce ECOWAS, sai dai kungiyar EU ta sa baki domin Niger ta fice daga ECOWAS, kuma ya kara da cewa ya kamata hukumomin Ghana su shiga cikin lamarin ta hanyar diflomasiya, su tattauna da hukumomin Benin yadda motocin Ghana za su rika wucewa ta kasar su a cikin sauki. To da fata hukumomi da waɗanda abin ya shafa sun ji koken waɗannan 'yan kasuwa kuma za su ɗauki matakin gaggawa.
Masu saurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya, wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To yanzu kuma lokaci yayi da zaku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa a ganin ku mecece fa'idar rage farashin kayayyaki yayin tattaunawa kan karin albashi a Najeriya. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. To waye ne daga jihar Sokoto? To menene ra'ayinka?
To gaskiya idan aka samu zaman tsaki musamman ma sun taki irin halin da talakan Najeriya kan ciki ko kuma kasashen duniya masu gabatar da Najeriya farashin abinci to abin gaskiya ya tagayyara ya sai la hawla wala quwwata illa billah. Saboda za a ga wanda ta iya tsawo buhu wallahi wani kolin buhu bai iya tsaye wanda ta iya tsayen buhu ƙarajin buhu kwana ya tafi a ɗan samu a ba yara kwana biyu ko kwana uku a siya kare. Sannan idan ka bi ma'aikata su kara kansu albashinsu bai kaka karya ba idan ka bibi farashin da ya zama an samu hayan fidishin an samu kayayyaki sun yi mugun tsada za a ga ma'aikaci albashin ne ga wata ya Allah ya so bai tsaye rami buhu wani kuma da aka bama a cikin kai sau buhu to kaga akwai bukatar a zalla.
To daga jihar Sokoto yanzu bari mu je jihar Kaduna. Waye a kan layi?
Daga jihar ce yake magana?
Waye yake magana?
Daga jihar ce ji Adamu Isa ne Adamu na ayi daga gida.
Ok to muna jin ka.
Hadirin gaskiya mu sun samu ne mun fi son da cewa ai sauƙin abinci shi yanzu bisa ga albashi mu ne mun sauƙin abinci gaskiya. Duk abin da ake ma yayi abincin sauƙi ko ai abin tallafin titi ne Allah ya tallafi titi yayi sauƙi to a kai mu sauƙi za su yi sauƙi abin da muke sauƙi da mu talakawa abin da muka yi sauƙi nan.
To mun gode. Yanzu kuma har yanzu dai muna jihar Kaduna amma za mu leƙa garin Zaria. Waye a kan layi?
Sunana Alhaji Hassan Marafa, ba ka shan ruwa sai tsangar daga cikin wada Zaria.
To Alhaji Hassan, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina gaskiya ba ba sai zama ɗaya biyu a buɗe budojin ƙasar nan a yankin nan. Idan aka buɗe akwai shigo a shigo da abinci in ce zai kare da wani abu. Da muku suna shan wahala mu muna shan wahala musamman ma kasar Niger nan da sauransu. Kuma gwamnati gaskiya ga mata sa ido a kamfanonin nan da suke yin kayayyakin masarufin a tabbatar da cewa in haraji ne an rage musu haraji in saboda tare ke sama abin da wallahi mutane mun sama ake ban mutu ake yi. Muna fatan dai gaskiya gwamnatin nan ta ji kukan al'umma ta ji kukan talakawa a samu maslaha akan wannan tsarin kayayyaki akan abu.
To mun gode. Har yanzu dai muna jihar Kaduna. Waye ne akan layi?
Assalamu alaikum. Kana magana da Yakubu Dos dan wasan daga nan garin Kamari kullum zan ka tano kalbar mu kudi.
To Yakubu, menene ra'ayinka dangane da fa'idar rage farashin kayayyaki yayin da gwamnati take tautaunawa da kungiyar kwadago kan karin albashi?
Karin albashi ne da yana da kyau amma babban abin da ya kamata mana sassa shi ne a yi mana yadda karfi za mu samu sauƙi da yawa zan kara ma ma'aikata kamar nan wanda ba sa aiki kuma su zasu wani hali ko ba haka ba. Yawa saboda haka wanda wanda ya shi ne kamata ce abincin ya shiga ƙasa a aikin ya samu to za a samu sauƙi da yawa amma in wannan rayuwa da muke cikin kai abin ne sai a guri kawai wannan kuma ya kamata su zo jama'a.
To Aji Yakubu, to Aji Yakubu muna godiya. Har yanzu dai maudu'in mu na yau shi. To waye akan layi?
Malam Yahaya Ali daga Dogon Lutsa Niger.
To Malam Yahaya, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina muna fatar da Allah a buɗe budojin nan saboda al'umma ta samu walwala na.
Amma gwamnati ba ta bude iyakokin ba da kuke magana?
Ba ta bude ba saboda tutan kasar Benin su ne sun ka tsananta ajin sun kai ne tsananin kware.
To mun gode Malam Yahaya. Yanzu kuma za mu leka jihar Sokoto, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai magana Bello Garba ina Sokoto a Najeriya.
Assalamu alaikum salam Malam Bello, menene ra'ayinka?
Kala-kala, to gaskiya ra'ayina shi ne ƙarin albashi gaskiya ga ma'aikata yana da alfanu ƙwarai da gaske, idan muka diba irin mati halin mati da ake ciki, kuma sassabta faraci gaskiya abu ne wanda ya kamata a yi, domin duk wanda aka ƙara albashi matuƙar babu faraci bai sauka ba, kaga gaskiya abubuwan ma'aikata suna cikin halin ƙaƙanikai, kuma matalakawa sukan suna cikin halin ƙaƙanikai. Muna fatar dai a cikin masala a ƙara ma ma'aikata albashi kuma a sassauta farashi. Wannan shine ra'ayina biyo. Na gode.
To mun gode Bello daga jihar Sokoto, yanzu za mu je jihar Oyo garin Ibadan, waye a kan layi?
Sunana Manu da ɗan tudu nan a Tsingele.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Abinda ra'ayina wato kada wannan ƙarin albashi ne kuma a sauke farashi, don farashi ya rabu albashi ma'aikaci abinda an kaba shi zai amfani, amma yanzu duk yadda an kaba ma'aikaci dubu ɗari a kaba ma'aikaci ba zai ishe shi, saboda an sai tsadar rayuwa ko ya yi tsada da kayan masarufi kuma da kuma yadi ko ya yi tsada tare ma'aikaci za a kashe wurin ya zo ma'aikata sai bai da abinci gida ne kaga abin kama wani da don haka a rage farashi. Muna ba da shawara ga gwamnati da yi kokari a rage farashi, idan an rage farashi insha Allah albashin da aka yi su ba.
To mun gode daga garin Ibadan, za mu koma jihar Niger, waye a jihar Niger?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, kuna tare da Ibrahim ne wankin hula a garin Mai Gode a Kimba jihar Niger, memba amurin matasa Afirka da ke jihar Niger.
To mai wankin hula, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Ya kamata a ce shugabanninmu musamman na gwamnati da kuma shugabanninmu 'yan kasuwa su zama rahama gare mu a baki daya, ya kasance duk wanda Allah ya rahama ta abin da zai ciyar da wani ko ta bangaren kasuwa ya kamata ya taimaka ya kasance a sabu ta al'amarin rayuwa, domin saboda Allah ta ɗaya sai yan halin da ake cika cikin gidaje birni da ƙauye a halin yanzu nan, ya kamata a ce 'yan kasuwa su zama rahama gare mu abin da muke roƙon 'yan kasuwa mu kenan da kuma sun shugabannin bangaren gwamnati. Ibrahim Wanki na Gogoda a Kimba jihar Niger.
To masu sauraro, mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Hafiz a takaicen, wata mummunar arangamar da ta auku tsakanin wasu kabilu biyu a ƙarshen mako a yankin tsakiyar ƙasar Somalia ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 50 kamar yadda mazauna yankin da jami'an lafiya suka sanar da muryar Amurka yau Litinin. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar ta gadangadan a Ukraine, Kremlin ta fara zaluntar manema labarai na cikin gida da na wasu ƙasashe, wanda ya kunshi tsorata su, yi musu barazana, korar su da ma kama su. Bayan kwashe shekaru 12 a matsayin wakilin jaridar ƙasar Spaniya El Mundo a Rasha, Javier Colas ya koma Madrid. Javier shi ne wakilin kafar yaɗa labaran ƙasar waje na bayan nan da gwamnatin Rasha ta kora daga ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya buƙaci shugabannin yankin gabas ta tsakiya su matsa wa Hamas ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata don ganin an tsagaita buɗe wuta a Gaza. Blinken ya ce yanzu Hamas ce kawai ta zama daban ta wajen kin amincewa da sharuɗan yarjejeniyar da tuni Isra'ila ta amince da ita. Kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai matukar tasiri ta yi gargaɗin maidawa Koriya ta Kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da lasifika da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakaninsu. Idan ROK ta ci gaba da watsa mujallu babu ƙaƙƙautawa da kuma amfani da lasifika wajen yaɗa manufofinta na tunzura mu akan iyaka, babu shakka za ta fuskanci sabon martanin DPRK a cewar Kim Yo-jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya Lahadi ta kafar yaɗa labaran gwamnati KCNA.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da producer mu Julie Leathers Gresham, da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Chan. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Assalamu alaikum.